Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Litinin 26 ga watan Agusta na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kungiyoyin haɗin gwiwa na ƙasar Ghana masu zaman kansu na bangaren ruwa da tsafta wato CONUWAS sun yi kira ga shugaban kasar domin kawo ƙarshen yin bahaya a fili. Sannan za ku ji ci gaban tattaunawa akan yadda 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare ke bayyana takaicinsu akan yadda wasu 'yan Najeriya suke aikata miyagun laifuka a ƙasashen waje. Yau muna so mu ji ra'ayinku akan ta yaya kuke ganin laifukan da wasu 'yan Najeriya kalilan da ke ƙasashen waje ke aikatawa yake shafar kiman Najeriya din a idan duniya, kuma me ya kamata a yi akan wannan. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga birnin Washington DC. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce akwai abin da ya kira yiwuwa mai ƙarfi na cewa cikin wasu makonni nan gaba zai gana da shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani don duba hanyoyi da za su iya sake kulla wata sabuwar yarjejeniya game da makaman nukiliya da Iran ke neman ta mallaka don yarjejeniyar ta mai gurbin ta shekara ta 2015 da shi Trump din ya janye Amurka daga cikinta a bara. Da yake kalamai a ƙarshen taron kungiyar ƙasashen G7 masu arziki na duniya, shugaban ya ce yana jin Iran za ta so a yi wannan haɗuwar. Sai dai kuma Trump ya gitta sharaɗin cewa wannan haɗuwar ba za ta yiwu ba sai in Iran ta yarda ba za ta ƙirƙiro wani sabon tada zaune tsaye mai alaƙa da sojanta ba a ƙasashen ƙetare. Haka kuma ya ce duk wata sabuwar yarjejeniyar da za su kulla za ta tanadi hana wa Iran gwajin duk wasu makaman nukiliya ko masu linzami. Sannan kuma yarjejeniyar za ta fi tsohuwar yarjejeniyar da aka soke tsawon lokaci. Tsohuwar yarjejeniyar tana da wa'adin shekaru 10 ne. Ta wani gefen kuma shugaban Amurka din Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa China ta nemi a dawo kan teburin tattaunawa da Amurka kan cece-kucen da suke game da harkokin ciniki. Kwanaki biyu bayan da ƙasashen biyu suka bayyana matakan da za su ɗauka don ƙuntatawa juna a harkokin nasu na ciniki. Da yake jawabi a wurin taron shugabannin ƙasashen duniya masu arziki na ƙungiyar G7 a Faransa, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomin China sun kira manyan wakilan kasuwancin Amurka suna gaya musu cewa a shirye suke su dawo wa tattaunawar. Trump ya bayyana wannan mataki da China ta ɗauka a matsayin mai mahimmanci ga cigaban duniya baki ɗaya. Gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo wato Congo Kinshasa ta ba da sanarwar cewa ƙarshenta dai ta samu nasarar haɗa hancin gwamnatin Gambiza. Wannan sanarwar tana zuwa ne watanni 8 bayan da shugaban ƙasar Felix Tshisekedi ya lashe zaben shugaban ƙasar nan da aka jima ana jiran a gudanar. A yau Litinin ne Firayim Ministan Sylvester Ilunga Ilukamba ya ce bayyana cewa ƙarshenta dai wannan gwamnatin ta kafu, shugaban ƙasa ya rattaba hannu akan dokar kafata kuma za ta fara aiki kai tsaye ba da ɓata lokaci ba. A ƙarƙashin yarjejeniyar kafa sabuwar gwamnatin an shirya cewa jam'iyyar Direction for Change ta shugaba Tshisekedi za ta sami guraben manyan mukamai 23 ne, yayin da jam'iyyar adawa ta CFC na tsohon shugaban kasar Joseph Kabila za ta sami sauran gurabe 42 na mukamin. A yau Litinin ne hukumomin 'yan sandan Hong Kong suka zargi masu zanga-zangar da haɓakawa da aikata ta'addanci, yayin da wata ƙungiyar 'yan majalisun dokoki masu raddin asasa demokuraɗiyya kuma take cewa san matakan da 'yan sandan suke ɗauka bai ma dace ba, biyo bayan tashin hankalin da ke yawan ɓarkewa a cikin zanga-zangar da aka share makonni 12 ana yi. Wata sanarwar da 'yan sandan suka fitar ta ce mutane 36 ne aka kama, sannan ɗan sanda ɗaya ya faɗi a ƙasa a lokacin da masu zanga-zangar suke ta jifar 'yan sanda, abin da ya tilastawa 6 daga cikin jami'an fidda bindigunsu, har ma ɗaya daga cikin 'yan sandan ya yi harbi sama don ya yi gargaɗi. Akasarin dubban masu zanga-zangar sun yi tattaki cikin lumana a jiya Lahadi, amma duk da haka sai da 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa a kan wasu tsirarru da suka ware daga sauran dubban mutane suna ta da zaune tsaye.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da kasar Ghana, inda mataimakin shugaban kungiyar haɗin gwiwa ta Ghana, wato kungiyoyi masu zaman kansu na bangaren ruwa da tsafta da ake cewa CONUWAS, yayi kira ga shugaban kasar game da kawo ƙarshen yin bahaya a fili. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas daga Ghana ya aiko mana da rahoton.
Game da abin da Mr. Arthur Ahin ya ce ne irin wannan hukuma in an kafa ta za ta cike gibi da ke tsakanin ejensosi ƙarƙashin wannan sashi.
A presidential social initiative may be required.
Za a buƙaci shirin shugaban ƙasa na musamman, da kuwa abin ya burge ainin a ce shugaban ƙasa ya gabatar da umarnin kansa cewa kan shekara ta 2021 kowace ƙaramar hukuma ta tabbatar da an kawo ƙarshen yin bayan gari a fili. Sai mataki na gaba irin rawar da kowane ɗayan wadda aka damƙa wa aiki irin ƙoƙarinsa, ba kwajin kwalliya za ta mai da kuɗin sabuli, saboda kowanne su zai tabbatar da yayi abin a zo a gani, in ba haka ba za su rasa ayyukan.
The proposed establishment of the National Sanitation Authority is even long overdue.
Shawarar kafa wannan hukumar ta ƙasa ma ta makara, mu a ganin mu hukumar tsafta ta ƙasa za ta tabbatar da hurɗa mai ƙarfi na duka harkokin tsafta cikin ƙasar da sun ka hada da kawo ƙarshen yin bayan gari a fili.
Tarin jama'a sun yi marhabun lale da wannan ra'ayi na zantar da hukunci don hana mutane yin abin ganin dama da ƙaskantar da kawunansu.
Sunana Alhaji Biliya, wato wannan abin da ke afkuwa bai da kyau sama, saboda yana cutar da mutane. Kai ka bar wani kaje kai kashi ko kai wani abin da bai da kyau ka zo ka jefa mutane, kaga duka yana cutarwa. Saboda shi gwamnati yayi kokari a samu mutane wanda yake dasu da kulawa da wannan wata shudda, su kuma a bincike su aikin da suka yi da abin da suke yanda gari kuma ke tafiya ya kasance komai ya sauki. Allah.
Malam Haruna Ibrahim, gaskiya dai abin da ke wannan gaskiya yana da ban kunya, gaskiya kuma yana da zarafi. Amma inda gwamnati ya samu anya ya samu doka mai karfi ya aje da Allah an abin da kuma ya kamata kuma a karantar da mutane kuma a bar su san abin da ke tafiya, gaskiya shi ne mafi kyau.
Ni ne Malam Abdulmalik Kira, wato
masu sauraro a gafarce mu. Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya take shirin ɗaukar matakin maganin 'yan ƙasa da ke zubar da mutuncin Najeriya a ƙasashen waje ta wajen aikata miyagun laifuka, 'yan Najeriya mazauna ƙasashen itare na bayyana takaicinsu ganin yadda lamarin ke shafar waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba. A shirinmu na yamma mun sanya muku tattaunawar da Grace Alheri Abdi ta yi da Sunday Beatrice wanda yake mazauni ne a nan Amurka, inda ta ci gaba da tambayar sa kamar haka. To, masu sauraro, mun samu matsalolin na'ura sai a gafarce mu, amma yanzu za mu je ga ku domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan tambayar da muke da ita a yau, shine ta yaya kuke ganin laifukan da wasu 'yan Najeriya kalilan da ke kasashen waje ke aikatawa, ya ke shafar kibar Najeriya din a idan duniya, kuma me ya kamata a yi akan wannan batu. To, yanzu mun sami kira daga jihar Niger. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To, Malam Ibrahim mai wankin hula, menene ra'ayinka?
To, gaskiya ne, hakikanin gaskiya ra'ayina, wannan al'amari da yake kasancewa ya samu asali ne daga ainihin rashin shugabanci ta barbare a Najeriya. Domin saboda shugabanninmu mafi akasari ba sa bin dokoki a daidai yadda ya kamata, to shi ke sa shi kuma wanda yake ba komai a ƙasa ba ko kuma zai ta waje sai ya koyi da su. Amma da Allah hukunci, muna da kyakkyawan shugabanci a Najeriya, hakan ma ba za ta kasance ba, ra'ayina kenan.
To, Malam Ibrahim mai wankin hula, godiya muke yi. Salamu alaikum, mun samu wani kira, da wa muke magana?
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ni Alelwa daga Ajakuta a nan jihar Kogi.
To, muna jinka, menene ra'ayinka akan wannan batu?
Akan wannan batu, ra'ayina ina kira ga shugaban kasa dai a tsaya zain daka a haɗa kai ga shugaban Donald Trump a bincika a ga wa'innan mutane a yima kowa abun da ya yi daidai hukunci da ya yi tsakani da Allah a tsayin daka, abun kada ya yi ya zama mana wani alaƙaƙai kuma daga baya. Da fatan za a tashi lafiya, ina maku fatan alheri.
To, mun gode da wannan kira naka. Masu sauraro, kada ku manta lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. To, mun samu wani kira, da wa muke magana? Muna jinka, da wa muke magana?
Abdullahi Mogene daga Zaria.
To, Abdullahi, muna jinka.
Wato, shi abin da ke faruwa har wasu kawai da mutunci a Najeriya.
Eh.
Saboda kawai ba doka ne. Sun ne ka fara su zola su shirya doka a kan duk wanda ya kawo a mai hukunci. Saboda haka kake ma tsakanin rashin bin doka ne kawai. Kuma sun mai yin haka sai kamata su dokan su bi dokan dole mu bi su. Saboda haka shawarar da ke ba da ƴan majalisun mu zola su doka duk wanda ya zo mana mutunci ko a gida ko a waje a mai doka kawai.
To, Malam Abdullahi, godiya muke. Yanzu kuma sai jihar Niger, da wa muke magana?
Lambo Muhammad.
To, muna jinka, menene ra'ayinka akan wannan maudu'in namu na yau?
Masha Allah, maudu'in namu na yau ranke daɗe. Gaskiya maganan nan daga hukumominmu ne na ƙasa shi yake kawo wannan al'amari, wanda yake su ba su bin ka'ida. Duk wanda an kai maganan ka'ida ba za su bi ba. To, shi yake kawo muna reni ga shugabanninmu. Kuma muna fatar Allah ya sa su rinka bin ka'ida yadda ya kamata.
To, mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da babawa mai da gidata under development area Nasarawa State.
To, Malam Babawo, menene ra'ayinka akan wannan batu?
Wato, kamar wannan bayanin da kuka bamu a yau, gaskiya fi sabilin lahi yana da kyau in gwamnati ta fito da abu, to ta tsaya ta yi kokari a kai
Kinga wannan al'amari yana da kyau a duba saboda fatancin da kike gani irin wannan abun da ake jefawa a nan irin wannan abubuwa gaskiya ba shi da amfani. Yana da kyau a ce gwamnati in ta yi bayani to lalle a zauna a sa doka. To in dai ana bincike a kan wannan to insha Allahu rabbi za a yi sauki. Amma in dai za a dan zauna ne na lokaci guda a dan yi magana kawai ya wuce ta kowa zai yi take yin abin da ya ga dama ne. Saboda haka ina muku don Ubangiji ya Allah sa ku tashi tashin lafiya. Na gode.
To Malam Babawo godiya muke. Yanzu kuma za mu kara kuma jihar Nasarawa. Da wa muke magana?
To alhamdulillah kuna tare da Garba Saleh likitan rediyo na garin Abuja Bunjumin jihar Nasarawa.
To Malam Garba Saleh menene ra'ayinka?
To a gaskiya ne ra'ayina game da mutanenmu da suke fita suna tafi a kasashen waje musamman ni na dauka kamar mutuwar zuciya ne. Mu yanzu da muke cikin kasan fa duk halin da muke ciki mun hakura muna ta faman neman abin da za mu ci hakuri. Idan da za su yi hakuri ku kasance tare da su kuma gwamnati su taimaka wa ainihin su al'umman musamman waɗanda suka yi makaranta suka gama din nan dan samo musu aiki. Mu al'umma kuma kar mu raina dan abin da za mu yi sana'a. Wannan shine zai kawo mana sauki. Duk wanda ya fita waje in yayi laifi to a hukunta shi daidai laifinsa. Duk mu wanda zan bayar kenan. Nagode Allah ya saka muku da alheri.
To mun gode Garba Saleh da wannan kira naka. Yanzu kuma mun samu wani kira. Assalamu alaikum da wa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Usman Dattijo.
To Alhaji Usman Dattijo me ra'ayinka?
Ra'ayina game da irin wayannan mutanen da suke bata mana fata a kasar mu Najeriya. Muna da ire-iren su a nan kasar. Saboda haka ni a ganina gwamnati ta ɗauki mataki a kan wannan al'amari duk wanda ya yi ba daidai ba a hukunta shi iya gwargwado. Domin ganin tafiya sannu-sannun da ake shi ta 'yan Najeriya kin san mu 'yan Najeriya ba mu iya samun wuri ba. Kuma ka samu shugaba adili. To lokacin da ake ji mu daga arewa caca-caca-caca kowa na faɗan abin ne da dama. To saboda haka mu muna ma wannan gwamnati addu'a Allah wuce mata gaba Allah ya bata mataimaka na gari mu kuma Allah ya ba mu mutunta biyayya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh. Wa alaikum
assalam.
To mun gode Alhaji Usman Dattijo da wannan kira naka. Yanzu kuma mun samu wani kira. Assalamu alaikum da wa muke magana?
Ina magana da wata kwale daga Taraba.
To muna jinka, menene ra'ayinka?
To da Allah ku daya kuri wallahi za mu huzu da yanzu nan nake kama radio ba sa wani maudu'i ake ba.
To yau muna so mu ji menene ra'ayinku akan ta yaya kuke ganin laifuffukan da wasu 'yan Najeriya kalilan da ke kasashen waje ke aikatawa. Ya laifukan suke shafar kiman Najeriya idan duniya kuma me ya kamata a yi akan wannan?
Hakika wannan ka mu ma abin din yana dame domin a gaskiyan bayani dan Najeriya ya kaurin suna kuma ya kamata duk inda kake in kana kishin garin ka sai mata abin arziki ne ba ka je ka ringa bata suna ana kiran Najeriya da wani suna ba. Wannan abin mummunan laifi ne wanda mu 'yan Najeriya da muke nan baya mana dadi. Daga ƙarshe kuma muna musu addu'a Allah ya sa su gane kuma gwamnati ta ci gaba da sa ido kan irin waɗannan don haka ya kasance ya kamata a rinka sa ido.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Yobe da wa muke magana?
Kuna magana da Nasiru daga
to Nasiru
kaiwa jihar Yobe.
Muna jin ka, menene ra'ayinka? To muna jin mun rasa Malam Nasiru. Yanzu kuma mun samu wani kira. Assalamu alaikum da wa muke magana? Mun samu kira daga jihar Kaduna da wa muke magana?
To Hajji Abarka da Lasariya.
Yawwa barka dai, da wa muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka?
To abun ba kyau amma ya kamata fa kin san Najeriya tana da fadi yanki ne. Ya kamata mu dinga sanin su wannan kabila ne na yanki, mu san su waye kuma a yi maganin su. Saboda an ce Najeriya za a dauka ko ina ne, duniya ta san cewa fa Najeriya yanki ne. kuma mu san su wannan kabilu ne wa suke zuwa kasashen nan suna wannan ta'addancin. Kuma shawaran da nake badawa shine cewa ya kamata duk wanda ya je wata kasa ya je kare musu doka ya tsule sai ta'addanci tunda akwai Interpol abba a dawo da shi Najeriya ya musu hukunci saboda suna ga hukuncin da ya musu a kasashen nan in an kai su gidan yari za su dinga cin kaji da kwai ne amma suka zo da suna cin tuwon dawa suna noma suna fasa dutse an san cewa akwai doka da hukunci shawaran da nake badawa kenan.
To Malam Murtala godiya muke da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Gombe da wa muke magana. To mun rasa na jihar Gombe masu sauraro yau maudu'in namu na yau shine muna so mu ji ra'ayinku akan ta yaya kuke ganin laifukan da wasu 'yan Najeriya suke aikatawa a kasashen waje yake laifukan ke shafar kiman Najeriya idan duniya. To salamu alaikum da wa muke magana?
Kina magana da Ayuba Dauda dan Maliki.
To Malam Ayuba Dauda muna jin ka.
To ni ra'ayina anan gaskiya wannan abu bai dace wallahi abun da ya kamata a yi ya kamata da Allah a samu a rinka yin musu abubuwa man yake da Allah ya musu kunni su rinka yin abu dan Allah ne kyau. Kin ji ko?
Eh muna jin ka.
Yawa to shi ne to ni shine ra'ayina anan.
To Malam Ayuba Dauda dan Maliki godiya muke da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Kebbi da wa muke magana?
Haja kina magana da Dan Asabe mai fata daga Yauri.
To Malam Dan Asabe mai fata menene ra'ayinka?
To ni da gaskiya ra'ayina ban ji dadin wannan hali da waɗannan 'yan Najeriya suka nuna ba domin wannan zai sa ai muna bugun goro alhali kuma kowa da nasa hali da fatar za su gyara nan gaba kada kasashen duniya su muna daukan bugun ɗiyan kaɗe cewa duk 'yan Najeriya halayensu guda to kowa da irin nashi hali. Hello salamu alaikum.
To muna jin ka. To ina ji hello mun rasa Malam Dan Asabe mai fata.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
To danya wuri ina gane tukun shi yayi sama ne surana Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda kasuwar kawo Kano nan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo kaji yau me muke tambaya akai kuma ne
wannan al'amari dai bai mana dadi ba wallahi bai dadi ba saboda yanzu kin ga duk inda mutum yaje ba inda za a yi tunanin cewa shi za a ga duk inda ga dan Najeriya za a ga mara gaskiya ne kuma abu ne zai baki mamaki akwai dan Najeriya da shi a Ghana kawai yaje ya shafi wata yawar gadda leda amma abin da ya faru kawai da aka ce dauki ladan nan ba wai ya sa ladan a jihun shi ba ya dame shi ba a'a da aka ce amma kai dan Najeriya ne ko to sai da an nuna cewa Najeriya gaba ɗaya tace ma ba abin doka to dan haka mu dai fatan da muke wayannan da mutane suke wannan cuwa da damfara da almunda hana a dawo da su a tabbatar da an hukunta su a Najeriya a sa su gidan yari kamar inda mutane ya magana a kai su gidan bursun su tafi su noma su diga su wane ne duk abin da suka komai matsayin su to idan aka haka an tura dauko domin ayata tsoro ina miki fatan alkhairi Allah ya kiyaye Allah ya shirye da mu a tare da Alhaji Musa Garo nagode.
To mun gode Alhaji Musa Garo da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Lagos da wa muke magana?
Ai Kwantagoro ne ba Lagos bane
injiniya a gafarce
mu Kwantagoro jihar Niger.
To injiniya muna jin ka menene ra'ayinka a yau?
Malama Maryam Dauda gaskiya in bi ta tare da dawa da wari duk abinda kaga mutun ya tuma ya bar gidan su to akwai matsala amma su matsalar su na nuna damfara su bata sunan kasar su amma gaskiya ko a san mu Najeriya ya dace shugabanni su yi adalci su yi gyara saboda wani bi waya ce ka sa kana tsallake gidan mu kana komawa da shiya gaskiya akwai abin duba su kuma shawar ta 'yan gada da halarci duk inda ka je kada kai abin da ka bata sunanka da sunan kasar ka amma ko muna akwai gyara gaskiya dan ya dace a ce wasu abubuwa a gyara su waɗanda ya zama mutum ba zai bar kasar shi bai yana wani abin da bai dace ba gaskiya.
To Malam Injiniya godiya muke da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Lagos da wa muke magana?
Ina magana da Sani dan kana daga Lagos.
To muna
ji na shine wayannan ina ji na
muna jin ka.
Sai ya wayannan mutane suke zuwa suna fata mara suna kasashen waje wannan ya kamata ina
To muna jin mun rasa malam na Lagos. Mun gode da daukan wayoyinku da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku. Muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu za mu sake kawo muku wani makon mai zuwa. Yanzu masu sauraro a gafarce mu saboda matsalar na'ura ga takaitaccen labaru.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce akwai abin da ya kira yiwuwa mai karfi na cewa a cikin wasu makonni nan gaba zai gana da shugaban kasar Iran Hassan Rouhani don duba hanyoyin da za su bi ya sake kulla wata sabuwar yarjejeniya game da makaman nukiliya da Iran ke neman ta mallaka. Don yarjejeniyar ta mai gurbin ta shekara ta 2015 da shi Trump ya janye Amurka daga cikin ta a bara. Da yake kalamai a ƙarshen taron kungiyar kasashen G7 masu arziki na duniya, shugaban ya ce yana jin Iran za ta so a yi wannan haɗuwar. Sai dai kuma Trump ya gitta sharaɗin cewa wannan haɗuwar ba za ta yiwu ba sai idan Iran ta yarda da ba za ta ƙirƙiro wani sabon tada zaune tsaye mai alaƙa da sojanta ba a ƙasashen ƙetare. Haka kuma ya ce duk wata sabuwar yarjejeniyar da za su kulla za ta tanadi hana wa Iran gwajin duk wasu makaman nukiliya ko masu linzami. Sannan kuma yarjejeniyar za ta fi tsohuwar yarjejeniyar da aka soke tsawon lokaci. Tsohuwar yarjejeniyar tana da wa'adin shekaru 10 ne. Ta wani gefen kuma shugaban Amurka din Donald Trump ya faɗa a yau Litini cewa China ta nemi a dawo kan teburin tattaunawa da Amurka kan cece-kucen da suke game da harkokin ciniki kwanaki biyu bayan da ƙasashen biyu suka bayyana matakan da za su ɗauka don ƙuntatawa juna a harkokin nasu na ciniki. Da yake jawabi a wurin taron shugabannin ƙasashen duniya masu arziki na kungiyar G7 a Faransa, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomin China sun kira manyan wakilan kasuwancin Amurka suna gaya musu cewa a shirye suke su dawo wa tattaunawar. Trump ya bayyana wannan mataki da China ta ɗauka a matsayin mai mahimmanci ga cigaban duniya baki ɗaya. Gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wato Congo Kinshasa, ta ba da sanarwar cewa ƙarshenta dai ta samu nasarar haɗa hancin gwamnatin Gambiza. Wannan sanarwar tana zuwa ne watanni 8 bayan da shugaban kasar Felix Tshisekedi ya lashe zaben shugaban kasar nan da aka jima ana jiran a gudanar. A yau Litini ne Firayim Minista Sylvester Ilunga Ilukamba ya ce ya bayyana cewa ƙarshenta dai wannan gwamnati ta kafu. Shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kan dokar kafata kuma za ta fara aiki kai tsaye ba da ɓata lokaci ba. A ƙarƙashin yarjejeniyar kafa sabuwar gwamnatin, an shiryawa cewa jam'iyyar Direction for Change ta shugaban Tshisekedi za ta sami guraben manyan mukamai 23 ne, yayin da jam'iyyar adawa ta CFC da na tsohon shugaban kasar Joseph Kabila za ta sami sauran gurabe 42 na mukamman. A yau Litini ne hukumomin 'yan sandan Hong Kong sun zargi masu zanga-zangar da haɓakawa da aikata ta'addanci, yayin da wata ƙungiyar 'yan majalisun dokoki masu raddin asasa da demokradiyya kuma take cewa san matakan da 'yan sandan suke ɗauka bai ma dace ba. Biyo bayan tashin hankalin da ke yawan ɓarkewa a cikin zanga-zangar da aka share makonni 12 ana yi. Wata sanarwa da 'yan sandan suka fitar ta ce mutane 36 ne aka kama, sannan ɗan sanda ɗaya ya faɗi a ƙasa a lokacin da masu zanga-zangar suke ta jifar 'yan sanda. Abin da ya tilastawa 6 daga cikin jami'an fidda bindigunsu, har ma ɗaya daga cikin 'yan sandan ya yi harbi sama don ya yi gargaɗi. Akasarin dubban masu zanga-zangar sun yi tattaki cikin lumana a jiya Lahadi, amma duk da haka sai da 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa a kan wasu tsirarru da suka ware daga sauran dubban mutane suna da tada zaune tsaye.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu. Muna ƙara baku haƙuri saboda matsalolin na'ura da muka samu, ba mu samu mun kawo muku cikakken shirin namu na yau ba. Sai dai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Daniel Brown da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.